أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوعا ما سؤال بركة بركة مدهدوة أولنا مسلاتنا خالد بن الوليد رضي الله عنه واندكي كالبشم قرنت مدرسة خالد بن الوليد الأكاديمية هو أكاديمية خالد بن الوليد الإسلامية لكنن mina a dutsen koran Hausa ko Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci an hadu da iyaye mata domin gabatar da jawabai wadanda aka musu take da gudunmuwar iyaye mata wajen tarbiyyar ƴaƴansu to Allah ya mana jagoranci abu na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dan adam ya zama yana da wasu khasa'is yana da wasu sufofi na daban wanda ya bambanta da sauran halittu musamman dabbobi waɗanda muke ganin su dan adam shine yake tarbiyya irin tarbiyyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba masa yayi kuma shine rayuwarsa ta kasance take tafiya mataki mataki an sha faɗa cewa dabbobi yanzu nan za a haifi da akuya sai ta haihu an jiman nan sai aga tana yawo da danta duk inda za ta shiga kuma yana binta amma dan adam sai ya zama shi ba haka rayuwarsa take ba mataki mataki daga mataki na jarinta ya kai matsayin da zai iya zama ya kai matsayin da zai iya rarrafe ya kai matsayin da zai iya tattakawa ana masa tatata har ya kai matsayin da zai iya tafiya wata rana a ga ya guga da gudu ya zama matashi har wata rana a ganshi kuma ya dawo ya juye irin wannan matakin nasa na farko da ya taso a kansa kuma ya koma yana yin rayuwa irin ta Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin ضعفاً وشيبا waɗannan sune matakan dan adam Allah shi ya halicci dan adam daga rauni na jarirantaka Allah ya kai shi ya canza wannan yanayin ya kai mataki na ƙarfi ya zama matashi ana nan ya kai mataki kuma na juyowa rauni tare da furfura a can na farko an ce ضعفاً kawai na yarintaka kenan na jarirantaka kenan wannan kuma sai aka ce da'fan wa shayba ga rauni sannan kuma gashin sa ya canza ko ina a jikin sa gashin sa sai ya koma ya zama wani irin fari pat kama atafa to wannan dan adam haka Allah subhanahu wataala ya sa tsarin rayuwarsa ya kasance babu wanda yake buƙatar tarbiyya kamar sa sannan daga cikin khasa'is na rayuwar dan adam shine wanda aka tabbatar da cewa da uwa da uba suke haduwa su yi tarbiyyarsa da uwa da uba al'abu yas'a wal ummu tar'a baba ya kasance shi yake fita ya gwagwarmaya ita kuma mama ita ce take kula da abinda baban nan ya kawo a alkinta iyalai gabaki daya sai wannan ya bada gudunmuwarsa wancan ya bada gudunmuwarsa sannan za a hada gabaki daya domin a ci nasara a rayuwa tun daga sunan uwa a larabci za a ga muhimmancin ta uwa balarabe yana ce mata al'ummu wanda lafazi ne dake fa'idantar da jagoranci akwai alaka tsakanin al'ummu da al'imamu da al'ummatu ummutun ya kalla al'ummu al'ummatu wato daga uwa ake samun al'umma ta ginu al'ummu ita ce jagorar tarbiyya, domin abinda ake cewa amma shine ya jagora, shi yasa ake cewa imam. Wasu ma suna ganin lafazin imam din ba jagora bane, a masdari ne. Wasu malaman larabci sun faɗi wannan cewa shine asalin kalma amma ya ummu imaman. Wasu kuma suka ce imam din lafazi ne kwara daya da ke fa'idantar da jagora. To wannan maddar ta ummun tana da alaka da wannan tushen su guda, domin a nuna cewa uwa ita ce jagora a wajen tarbiyya. Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ya sanya uwa ayyukanta su zama su suka fi ƙarfi a babin tarbiyyar yaro. In aka tashi a cikin Alƙur'ani, in aka yi bayani a kan iyaye, sai a ɗauko ta a abin da ya shafi shayarwa. Allah ta'ala ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-radha'a. Wal walidatu, iyaye mata, yurdi'na auladahunna, su ne za su shayar da ƴaƴansu waɗanda suka haifa, hawlain kamilain, shekaru biyu cikakku cif, amma liman arada an yutimma ar-radha'a, ga wanda ya nufin ya cika renansa. A nan ne aka shigar da uba, domin yayi uba na da haƙƙi a wajen ayaye ɗansa. Shi yasa lokacin da yazo magana ya ce wa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawuri fala junaha alayhima. Idan uwa da uba suka yi nufin su yaye ɗansu, amma a wajen shayarwa sai aka ce wal walidatu, iyaye mata, ba a ce wal waliduna ba, ba a ce iyaye kawai ba, sai aka faɗi cewa aikin mata ne, domin a nuna cewa su suke wannan aiki. Allah subhanahu wa ta'ala a wani wurin ya ce wa wasainal insana biwalidaihi, sai ya ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amai. Allah ta'ala ya ce mun yi wasiya ga ɗan adam musulmi a game da iyayensa, sai Allah ya ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, mahaifiyarsa ta ɗau cikinsa rauni a kan rauni. Wa fisaluhu fi amaini, sannan kuma ta yaye shi a cikin shekaru biyu. Duk wannan yana nuna ne mahimmancin uwa. Sannan Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Mun yi wasiya, mun yi wa'azi, mun yi umarni ga ɗan adam musulmi ya kula da iyayensa guda biyu, da aka tashi sai aka ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa a cikin damuwa. Wa wada'athu kurhan, kuma ta yaye shi a cikin damuwa, ta haife shi a cikin damuwa. Sannan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, ita ce ta ɗau cikinsa har zuwa yayansa, ta yi renan cikin alal aƙalli watanni 6, sannan kuma ta haife shi, ta shayar da shi har shekaru 2. Wannan dai yana nuna mana mahimmancin uwa da kuma kasancewar ita ce jagora abin da ya shafi tarbiyya, domin ita take ɗaukar ciki, ita take haihuwa, ita take shayarwa, ita ciki take yaye. Iyaka in za a yi yayin ne, to sai a zauna da ita da mai gida, sai a tattauna domin ganin cewa ya kamata wannan ɗan namu mu yaye shi, sannan ya yayin zai kasance. Allah ta'ala hakimun ne, ya sanya mata su zama suna da wasu siffofi, shi ya sa sai ya zama su za su iya tarbiyya. Tarbiyya ta kasance mafi yawancin aikinsu ne. Na farko, mata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu latafatul khulq, ɗabi'unsu masu taushi ne. Ba a san mace da kaushin hali ba, shi ya sa idan mace ta zama tana da kaushin hali, halinta ya kama da namiji, sai su kira ta da almar'atul hadidiyya, wato macen ƙarfe kenan, domin ta saba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice ta. wani abun ban mamaki hatta tuwawa waɗanda ba musulmai ba wasu daga cikin su sun fahimci irin wannan kebancewar da Allah subhanahu wata'ala yayi wa mace wani bature dan kasar Faransa da ya rubuta littafin sa yasa masa suna Man the Unknown al insanu zalika al majhul Alexis Carrel yana fadi a cikin littafin sa yana cewa mace Allah subhanahu wata'ala ya gina halittarta ta yadda ita ce za ta iya tarbiyyar yaro ta dau cikin sa ta shayar da shi bayan ta haihu ta ci gaba da renan sa ita za ta iya wannan saboda irin zin yadda Allah ya halicce ta yasa zuciyarta ta kasance mai taushi ya sanya mata tausayi ya sanya mata ta kasance tana da san abu ya sanya ta ita ce ta iya lallashi ya sanya ta ita ce bata cika fushi da yaro ba fiye da namiji al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi hadisin sayyidina Abu Huraira a wata riwayar sayyidina Muawiya ya ruwaito hadisin sayyiduna Abdullah ibn Abbas ya ruwaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kamar yadda sayyidina Abu Huraira ya ruwaito daga gare shi yake cewa khairu nisa'in rakibna al-ibla salihu nisa'i Quraish matan kirki a riwayar al-Kushni hani yace sullah sullahu yake cewa khairu nisa'in rakibna al-ibla sullahu nisa'i Quraish sullah jam'i shi matan da suka fi alkhairi su ne matan da suka haura kuma nagartattun matan Quraishawa shi manzo Allah sune ce ahnahu ala waladin fi sigari a wata riwayar ahnahu ala yatimin mata su suka fi nuna kauna da soyayya a cikin ma'anar al-hulum mijinsu yakan mutu ma in suna da ƴaƴa marayu su kiyin aure don kula da ƴaƴansu marayu wasu malaman lugha suka ce malaman larabci suka ce ba a kiran mace al-mar'atu al-haniyya sai idan ta kasance mijinta ya taba mutuwa ta zama tana da dan karamin yaro ko ƴaƴa kanana marayu ta ki aure saboda kula da su ahnahu ala waladin fi sigari mata na Qurayshawa su suka fi nuna kauna da soyayya da tausayi da lallashi da iya tarbiyya ga yaro a lokacin da yake dan karami wa arahu ala ba'lin ko zawjin fi zati malihi sannan kuma matan Qurayshawa su suka fi kula da miji wajen tsare masa dukiyarsa basu yadda dukiyar mijinsu ta lalace ba wannan hadisin yana cikin usul na tarbiyya da kuma nuna cewa mata hunnul murabbiyat mata sune masu tarbiyya gashi manzo Allah sama ya ba su wannan kambin yace ahnahu ala waladin fi sigari mata na Qurayshawa an musu shida akan cewa su suka fi iya tarbiyyar yaro suka fi nuna masa tausayi suka fi iya seta shi a cikin fa'idojin wannan hadisin da malamai suka fitar yana fa'idantar da falalar matan Qurayshawa mata ne da aka musu sheda hatta sayyidina Umar radiyallahu anhu ya musu sheda wajen iya kula da miji shi mun zo Madina matan mu ba sa in mun daga kara ba sa ba su ture ta amma sai suka haɗu da matan Lansaru matan mutanen Madina su kuma matan mutanen Madina suna mayanwa da mazajen su magana ana kwana ana tashi sai gashi ɗaya daga cikin matan mu ta koma tana koyi da irin matan al-Ansa wannan falalarsu ce abu na biyu a cikin wannan hadisin da malamai suke cewa shine mata su ne masu tarbiyya kamar yadda muka ambata su suka iya tarbiyya su suke kula da yaro abu na uku matan Qurayshawa su suka fi iya kula da miji abu na hudu ashe mace ta gari ba danta kawai take wa tarbiya ba har da mijinta domin manzo sama cewa ya yi wa arahu ala ba'li
matan Qurayshawa su suka fi iya kula da miji da tsare masa dukiyarsa. Waɗannan duk suna cikin abinda malamai suka yi istinbati a cikin wannan hadisi mai daraja. Shi yasa zamu ga a tarihin musulunci in muka bibiya zamu ga mata irin gudunmuwar da suka bada wajen haifar da shuwagabanni nagartattu da malamai nagartattu na Allah waɗanda su ne al'umma take rayuwa da su kuma ta ci gaba. Mu ɗauki misalin sayyiduna Muawiya radiyallahu anhu da mahaifiyarsa Hindu bint Utba radiyallahu anha. Malaman tarihi suna ba da labari cewa sayyiduna Muawiya radiyallahu anhu ba a taɓa samun wani shugaba idan mutum ya cire khulafa'u al-khulafa'ur rashidun al-arba'a da aka taɓa yi shugaba adili wanda iya shugabanci kamar sa ba. Sayyiduna Muawiya yayi shekaru 20 yana gwamna a biladush sham. Ba a taɓa samun wani shugaba gwamna da mutanansa suke ƙaunarsa suke son sa suka yadda su bada rayuwarsu dan shi ba kamar sayyiduna Muawiya radiyallahu anhu. Sannan kuma yazo ya zama khalifa shi ma sai da wajen shekaru 20 da wani abu yana khalifan musulmai har Allah subhanahu wataala ya karbaransa. Kenan wajen shekaru 40 da wani abu yayi yana shugabanci. Malamai suka ce ba a taɓa masa zanga-zanga ba, ba a taɓa fito da shi a shugabanci ba. Mutanen da yake shugabanta musamman mutanen sha mutane ne suka yi da su ba da rayuwarsu da shi. Malamai suka ce me ya jawo sayyiduna Muawiya wannan, sai suka ce iya mulki. Sayyiduna Muawiya bai yadda ya zama yana da abokin gaba ba, in kana gaba da shi sai ya juyar da kai ka koma masoyinsa ta hanyar kyauta da badawa da jawowa a jiki. Sai malamai suka bibiya sai suka ce abinda ya ba sayyiduna Muawiya radiyallahu anhu wannan matsayin ya kware shine tarbiyyar mahaifiyarsa Hind bint Utba radiyallahu anha. Wata rana sayyiduna Muawiya yana yawo, wata mata ta shigo gidansu, baban shi Abu Sufyan radiyallahu anhu jagora ne. Kafin ya shiga musulunci dai ya kokan da aka yi tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai, babansa shi yake jagoranta waɗannan yakokan. Shine shugaban kasuwanci na Qurayshawa idan za a tashi daga Makka a tafi wasu garuruwa. A lokacin da aka yi yakin Badar shine ya shugabanci Al-Iyyar, Abu Jahlin ya shugabanci An-Nafiyar, wanda su ne ɓangarora guda biyu waɗanda suka jawo yaƙin Badar. To lokacin sayyiduna Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu yana yawo, wata mata ta shigo gidansu sai ta kalli yadda sayyiduna Muawiya radiyallahu anhu yake abubuwa na yara, ta cikin yara amma kuma sai ya zama kaman shi ne jagoransu. Sai ta kalle shi sai ta ce wa mahaifiyarsa, ta ce inna ibnaki hadha yasudul arab, shi wannan dan naki zai zama shugaban larabawa. Sai Hindu ta ce ke ya zaki ki rage wa dana matsayi, wai hahu in lam yasudid dunya, ta ce kashi din ai dana bai zama dana ba in bai shugabanci duniya ba. To ita ta sa mishi wannan ruhin na shugabanci da iya jagorantar mutane, saboda ka shi yasa ya taso da wannan tarbiyyar ta tarbiyyantar da shi ya zama tunda ya musulunta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci irin wannan siffofin da yake da suna shugabanci. Abu na farko da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi shine ya nada shi cikin sakatarorinsa, ya sa shi cikin sakatarora. Sayyiduna Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu yana cikin katabatul wahyi, yana cikin masu rubuta alqur'ani na Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cikin kutabul wahyi masu rubuta wahyi. Sannan kuma an gasa kamakon haka a shugabancinsa kamar yadda muka ambata a baya, shi yasa wannan ya bashi dama hatta ɗansa Yazid ya koya masa wannan ya tarbiyyantar da ɗansa Yazid akan shugabanci. Malaman tarihi suna ambatawa sayyiduna Muawiya radiyallahu anhu ya auma mai Yazid a ƙauye sai ta kasance ita rayuwar fada da binni bata mata ba, sai ta shige daki ta ta waƙoƙi irin na ƙauye tana nuna damuwarta da kuncin da take ciki. Sayyiduna Muawiya radiyallahu anhu ya dauke ta mai da ita ƙauye da za ta tafi, sai ta tafi da Yazid. Bayan ya fara tasawa sai aka dawo da shi. Sayyiduna Muawiya na koya masa yadda ake shugabanci. To yana da wata mata ƴar birni ita kuma ta haifi ɗanta sunansa Abdullahi. Saboda haka sai ya zama wannan maman Abdullahin an kawo Yazid uwarsa ba ta gida, sai tana tsangwamarsa tana takura masa tana nuna bambanci. Ɗanta sai ya taso a matsayin dolo tsakarai. Shi kuma Yazid sai ya dawo da gadon ubansa. Wannan ruhi na shugabanci ya shiga jikinsa. Wata rana ana zaune a tsakar gida, sai sayyiduna Muawiya yana so ya nuna wa wannan matar tasa bambanci tsakanin ɗansa Yazid da ɗayan ɗansa Abdullahi ɗanta. Sai ya kira su a gabanta, sai ce li yatamanna kullu wahidin minkuma, kowa ya faɗa min burin shi a cikinku. Da aka zo wajen Yazid, sai Yazid sai ya ce ranka ya daɗe yallaɓai. Ai haka ƴan sarakuna sarakai suke cewa iyayensu, ce yallaɓai abinda nake so shi ne na farko dai banan nan sahabbai muhajiruna da ansar waɗanda suka rage da matan manzo Allah sama da suke da rai, waɗanda kake ba su ɗauni na musamman, albashi na musamman ko allowances na musamman, to ka ninka musu banan nan. Sannan sauran ma'aikatan gwamnati kowa a ƙara albashi. Kuma ranka ya dade in ka tashi bayanin wannan ƙarin ka ce ni ne na ba da shawara. Sannan na biyu, ya kamata a tafi yaƙi tsallaken teku, ranka ya dade in ka tashi ka sa ni ne kwamanda. Kuma dama hadisin manzo sama ya tabbata cewa za a yi wannan. Wannan na nuna na san uwa kaka ce ta gina wannan aikin. Kaka ce abin yana so ga ɗanta, sannan kuma yana so ga ɗan ɗanta wato jikanta. Shi ko ɗayan Abdullahi sai aka ce kai mai burin ka to, sai ya ce ya abatahu an tashtari li himara, ya ce baba ni jaki za ka saye min, kaga matsayin shi bai wuce jaki ba ke. Saboda shi tarbiyya bai same ta ba. To kun ga wannan misali ne na uwa wacce ta gina ɗanta, ta ɗora shi a kan wata manufa da take son wannan manufar ta tabbata a tare da shi, kuma wannan ɗan nata ya kai ga wannan manufar. Kuma sayyiduna Muawiya radiyallahu anhu babu abin da ya rage ko ƙwara ɗaya, sai dai ma ki ce ya ƙara a kan abin da mahaifiyarsa Hindu bintu Utba radiyallahu anha ta masa na tarbiyya. Misali na biyu shi ne mahaifiyar al'imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi. Al'imamu Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Muttallabi yana da alaƙa da annabi sallallahu alayhi wa sallam ta ɓangaren al-Muttalib da Hashim, duka ‘ya’yan Abdumanaf ne. Kuma manzo Allah sama ya ce abu ɗaya ne, innama banu Hashimin wa banul Muttalib shay'un wahid. To sai al-Imam Shafi'i daga wannan gidan ya fito, babansa ya tafi Gaza ta Filistin, inda kuke jin ake ta wannan lugudan wuta, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauki. To a can aka haifi al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Bayan an haife shi a Gaza, aka ɗauko shi sai mamar ta dawo da shi bayan rasuwar mahaifinsa, sai ta dawo da shi Makka. Duk karatun da al-Imam Shafi'i ya yi, to albarkacin mahaifiyarsa ita take ɗaukarsa tun yana ɗan ƙarami, ta kai shi zuwa ga malamai, ta haɗa shi da malamai har lokacin da ya tasa ya girma ya gama karatu a wajen malaman Makka sai ta ce ya kamata ka tafi wajen Imam Daril Hijra al-Imam Malik rahmatullahi alayhi domin ka je kai karatun littafin sa na Al-Muwatta mahaifiyarsa ce ta masa wannan tasiri ita ce ta dora shi akan wannan hanya kafin sa shi kanshi al-Imam Malik rahmatullahi alayhi mamar sa ita ce ta dauke shi ta kai shi karatu wajen babban malamin sa Rabi'atul Ra'i Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman wanda ya fi shahara da Rabi'atul Ra'i ita ta kai shi ta bashi wata ka'ida tace ta'allam adaba qabla an tata'allama ilma ce wannan malamin malami ne na tarbiyya ka fara koyon tarbiyyar sa ka ga yake yadda yake da tarbiyya da kamun kai da yadda yake da yakana da natsuwa kai koyi da shi kafin ka koyi ilimin sa mamar al-Imam Malik ita ce tai haka wannan malaman guda biyu suna cikin manya-manyan malaman da yau makarantunsu da ake cewa mazhaba suke da tasiri a cikin fiqhin musulunci in an ce qala malikun sai a ce qala shafi'i so tari mazhabobinsu sukan samu ittifaqi sukan yi daidai a wasu mas'alolin sukan kuma saba a wasu mas'alolin to uwayensu mata su ne suka yi musu tasiri a wajen yi musu tarbiyya al-imamu sufyan ibn sa'id ats-tsauri rahmatullahi alayhi shi ma mahaifiyarsa ita ce ta masa tasiri a rayuwarsa malamai suna fada cewa lokacin da al-imam sufyan ibn sa'id ats-tsauri ya taso mama shi tace malami nake son ka zama amma kuma ba wadata mamarsa kadi take yi kadi take nazari kada zare take yi saboda haka sai take fadin wata magana take cewa ya bunayya utlubil ilma akfika bi maghzali tace dana kaje duk karatun da zakai na daure maka na ina goyen bayan ka kaje ka nemi ilimi insha Allah wannan kadin da nake nazari insha Allah Allah zai taimake mu ni da kai ta sanadiyya sakai ilimi saboda haka mamar al-Imam Sufyan ibn Sa'id ats-Tsauri rahmatullahi alayhi ta kasance ita ce take daukar nauyin sa a karatun sa wanda wannan talaucin ya tabin sa a rayuwa al-Imam Sufyan yayi takeicin rashin haduwa da wasu malamai da yawa in bambanta ba kaman al-Imam Zuhri kuma la bai karatu wajen al-Imam Zuhri ba ba yi da kudin da zai tashi daga garin su Kufa ya je wajen al-Imam Muhammad ibn Shihab az-Zuhri ya karba hadisi a wajen sa har ya zama malaman mu na hadisi suna bambanta tsakanin Sufyan ats-Tsauri da Sufyan ibn Uyayna in an ce an az-Zuhri aka ce Sufyan an az-Zuhri to kai tsaye ana nufin ibn Uyayna ne ba ana nufin ats-Tsauri ba saboda ats-Tsauri lam ya'khudh an az-Zuhri li faqrihi saboda talaucin sa to kun ga wannan dai amma dai mamar sa ita ce ta tsaya tsayin daka har ya zama shi ma yana cikin malaman hadisi kuma malaman fiqh waɗanda ake komawa zuwa gare su mamar sa lokacin da zai fara neman ilimi ta masa wata nasiha mai tsada ya kamata iyaye mata su sa wannan a idansu su sa shi a cikin kwakwalwarsu al-Imam Sufyan ibn Sa'id as-Sa'id ats-Tsauri mamar sa take ce masa ya bunayya idza katabta 'asharata ahrufin fanzur hal tara fi nafsika ziyadatan fi khashyatika tace ya kai dana ba so kawai nake kai ilimi ba zallar karatu a'a ka sani in ka samu ƙari ka rubuta haruffa goma kacal to ka tsaya bayan ka fahimci waɗannan haruffan guda goma to kai wa kanka hisabi shin ka ƙara wani ilimi na tsoron Allah tsoron Allah ka ya dadu sanadiyyar waɗannan haruffa guda goma da ka koya koko a'a sannan wahilmika wa waqarika sannan natsuwarka ta ƙaru sannan kamun kanka ya ƙaru haƙurinka ya ƙaru fa in lam tara zalika fa'lam annaha tadurruka wa la tanfa'uka ce idan ka tsaya ka duba kaga baka ƙara tsoron Allah ba bayan ka ƙara ilimi kaga baka ƙara natsuwa ba kaga baka ƙara kamun kai ba kaga haƙurinka bai ƙaru ba to ka sani waɗannan harufan guda goma cutar da kai za su yi ba za su amfane ka ba. Wannan wasiyar da mamar al-Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ta masa kenan a lokacin da zai nemi ilimi, ta sa shi ya kasance ya hada tsoron Allah subhanahu wata'ala da ilimi, ya hada tarbiyya da ladabi da ilimi, ya tafiyar da su tare. Shi yasa daga baya al-Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ya zama dan kasuwa, gashi dan kasuwa kuma gashi malami. Wannan da tarbiyyar uwa ce. In muka koma bayana na Asma'u radiyallahu anha bintu Abi Bakr, diyar sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu, wacce ta fito daga gidan tarbiyya, gidan alkhairi, gidan ilimi, babanta sahabi, kakanta sahabi, ita sahabiya, ƴan uwanta duka sahabbai. Nana Asma'u bintu Abi Bakr ita ta dora danta sayyiduna Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu akan tarbiyya ta shugabanci. Lokacin da ya fara gwagwarmaya da Al-Hajjaj, wani lalataccen gwamna da aka yi mai kashe mutane, mai zubar da jinin su, ita ta masa wasiya tace ya bunay yasbut, ita tace masa ya dana ka tabbata, ka tabbata, kakka sake ka yadda da walakanci, kakka sake ka yadda da kaskanci a rayuwa. Ita ta tsaya a rayuwarsa tana karfafarsa har Allah subhanahu wata'ala ya sa su Al-Hajjaj suka kashe shi. Malaman sira suna ba da labari cewa lokacin da Al-Hajjaj ya kashe shi, ya fulla kansa, ya dauki gawarsa ya je ya kai gaban Asma'u, a lokacin shekarunta sun kai 100 da wani abu, amma malamai suna cewa hakorinta ko kwara ɗaya bai faɗi ba, sannan kuma tana gani. Ya kai mata ga kan ɗanta sayyiduna Abdullah ibn Zubayr, ta ce gashi nan, ya ce mata gashi nan ya ja da mu ga ƙarshen sana, wannan shine sakamakon ne taurin kai irin ɗanki. Nana Asma'u radiyallahu anha bata tsorata ba, bata yi tunanin abinda Al-Hajjaj zai mata ba, ta kalle shi sai ta ce sai me afsadta lahu dunya wa afsada laka akhirataka, shi sai ne ka bata mishi duniya, bata ma lahira, kai ka rasa lahira ka kashe shi, kashe shi da kai zaka rasa lahira ka, shi kuwa hana shi shugabanci kai duniya ka hana shi, ka kai shi lahira. To wannan haka yake. Al-Imam Ahmad misali ne na mahaifiyarsa, mahaifiyarsa ita ce take shirya masa komai, ta bashi abubuwan da duk yake bukata na neman ilimi, ta dora shi akan hanya, ta sa shi akan yin abu cikin kula da lokaci, har ya zama Al-Imam Ahmad ma yana yin abin da ita take ganin kamar ya wuce gona da iri. In ya tashi asubar fari ya tattara littafansa zai tafi majalisin karatu daukar ilimi, sai ta ce ya bunay yajlis hatta yusbih an-nas, shi ya kai dana zauna ka jira har sai mutane gari ya waye, gari ya fara haske ka fita. Ita ta dora shi akan wannan tsarin na tarbiyya. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam Ibn Taymiyyah, ɗaya daga cikin malaman da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a wannan duniyar, wanda ba kasafai Allah madaukakin sarki ya irin su ba, ƙwarai da gaske. Samun su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ire-iren su, to sai an bincika. In wani malamin ya daidai da malamin Ibn Taymiyyah a wani bangaren, to za a samu malamin Ibn Taymiyyah ya masa zakka, ya wuce shi a wani bangaren. Shi ma mahaifiyarsa ce ta tsaya tsayin daka, babansa malami ne, kakansa malami ne, amma mahaifiyarsa ita ce ta tsaya tsayin daka wajen kula da shi. Wannan abin ya masa tasiri har lokacin da malamin Ibn Taymiyyah ya fara gwagwarmaya da rayuwa, da kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, mahaifiyarsa tana tare da shi. Almajirinsa Ibn Abdul Hadi ya ruwaito a cikin littafinsa Al-Uqudud Durriya, lokacin da Shaykhul Islam Taymiyyah ya tafi Masar ya bar mahaifiyarsa a Dimashq al-Sham garinsu, ya rubuta mata wata wasiƙa mai ban sha'awa a inda yake lallasarta akan cewa ya dade bai kawo mata ziyara ba, amma ba da gangan yayi ba, ya yi haka ne abinda ya tsaye da shi shine karantar da al'umma, da ba da fatawa, da gwagwarmaya da waɗanda suka kasance ƴan bid'a masu kawo wa addini bara abin da yasa ban dawo ba kenan mama yana ba ta hakuri akwai wasiƙa da wasu suke rubutawa amma malamai da yawa sun yi inkarin ta domin shi Ibn Abdul Hadi bai ambace ta ba kusan duk waɗanda suka tattara sirar Sheikhul Islam Taymiya ba su ambaci wasiƙar ba to amma dai akwai wasiƙar amma dai da yawan malamai sun muhakkikai suna cewa wannan wasiƙar da ta mayar masa da amsa ba ta tabbata ba to ina ma dai a ce wasiƙar ta tabbata dan cike take da bayanai masu ƙarfi masu ƙarfafa da shi ya nuna mata damuwarsa a game da halin da yake ciki ita kuma ta lallashe shi ta ƙarfafe shi tana nuna masa ya ci gaba da aikin sa abinda ta dora shi akai kenan kuma abinda take fatan ta ganshi akai kenan ba ganin ta bane yafi bukata tafi bukata a'a ya tsayaye wannan aikin na Allah shi tafi bukata wannan waɗansu misalai ne cikin iyaye mata waɗanda suke masu dindin yawa na wannan al'ummar tamu waɗanda suka tsaya tsayin daka domin kula da ƴaƴansu da tarbiyyarsu misali na baya baya shine babban malami dan kasar Mauritania al-allamatul qur'ani al-imam Muhammadul Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi malami wanda shi ma ba malami ne na gaban a zamanin sa malami ne dan zamanin nan namu amma malami ne na gaban da yake kama da irin malamai na dadin nan magabata yana bada tarihin sa da kansa cewa lokacin da ya gama a wajen mahaifiyarsa yake karatu da yawa da kuma ƴan uwan mahaifinsa domin shi ma ta so a matsayin maraya mamarsa ita ta kula da shi mamarsa ita ta masa tarbiyya kusan duk ilmo ma na farko a wajen mamarsa ya koya to lokacin da ya niyyar zai fita neman ilimi yace mama ta raquma bi ta tana dan mini raqumi ɗaya aka masa ado aka dora ni a kansa raqumi ɗaya kuma aka tana dan mun duk abin da nake bukata na rayuwa aka labta wannan raqumin kaya na ne kaman yanzu ke ce provision in an tura yaro boarding ababin da ake siyan masa to aka sawa al-imam Shanqiti rahmatullahi alayhi 19 ta azziki aka dora masa a wannan raqumin aka tafi da shi raquma biyu ga bawansa ne masa hidima yana jin raquma guda biyu wannan in muka tsaya muka lura ɗan uwa za mu ga yadda mata suka tsaya tsayin daka wajen kula da ƴaƴansu da yi musu tarbiyya abu na gaba shine ki sani wannan damar da waɗannan matan suka sama kuma suka haifar wa da al'umma ƴaƴa masu ido al'umma ta yi alfahari da waɗannan ƴaƴan domin irin gudunmuwar da suka ba ita kanta al'ummar da kuma addini gabaki daya to sai da abubuwa abu na farko shine at-tarbiyatu shakhsiyya al-bina'u dhati ke sai kin gina kanki domin waɗannan bayin Allah da suka yi wannan aikin ba kawai ƴan hargido bane ba ƴan kallon fim bane ba ƴan karance-karancen littafin Hausa bane ba ƴan sauraron labarurrukan da ake yi bane ba ƴan kallon films masu dogon zango bane ba su bane ba su san wannan ba tsayawa suka yi suka gina kansu suka zama masu tarbiyya sannan kuma suka kasance masu karantar da tarbiyya domin ka'ida ta Balaghah yana cewa faqidu shay'in la yu'tihi mutumin da bai da abu baya badawa Balaghah yana cewa wa hal yurja li atsalin tamalun idza tabu sudayyan naqisati shin ana tsammanin ba ya zama cikakke lafiyayye ingantacce idan ya kasance uwar shi ta bashi nono alhali ita tawayayya ce innal banatin nashiat sayasirna yawman ummahat fa idza nasha'na 'ala at-tuqa wal birri kunnal kamilat innal banatin nashiat ya'ya mata budurwai kananan yara da kuke ganin su suna tasawa sai sirna yawman ummahat sune wata rana za su zama uwaye ƴan mata da ake ganin su yanzu to sune uwayen gaba sai ce fa idza nasha'na 'ala tuqa wal birrihunna al kamilat idan ya kasance iyayen nan sun taso ƴaƴan nan mata sun taso a cikin tsoron Allah da tsara dokokin Allah da kuma ilimi ingantacce hunnal kamilat to sune za su kasance masu sune cikakku mace tana buƙatar ilimi ne zurfi na addini mace tana buƙatar ilimi mai zurfi kada mace ta yadda da wani tsohon karin magana lalatacciya lalatacce da ake cewa alamtar kai fa sokan mata kake yadda da maganar da ake cewa kin samu na sallah mace tana buƙatar karatu mai zurfi domin ba a tarbiyya babu ilimi asasin tarbiyya na farko shine ilimi in ba a yi ilimi ba ba za a iya tarbiyya ba shi yasa al-ilmu wa ta'lim ruhun wa jasad la yanfasilani bi ayi halin min al-ahwal rai ne da jiki in suka rabu to shikenan an gama rayuwa saboda haka da ilimi da tarbiyya tare suke kina buƙatar ki gina kanki ki yi karatu alhamdulillah anan mina ina jin labarin matan aure da yawa suna gidan mazajen su suke hadda alqur'ani wasu ma a makarantar dare kun ga wannan alkhairi kina buƙatar ki san aqida ingantacciya wacce zaki koya wa danki ki koya wa ƴaƴanki domin aqida ingantacciya ita ce rigakafin duk wani jaci da za a iya ba yaro a wasu wajaje idan kika dasa shi akan aqida irin yadda waɗannan matan da muka lissafa a baya misalai suka dasa ƴaƴansu akan aqida sahihiya ingantacciya aqidar da manzo Allah sama yazo da ita ya karantar da sahabbansa sahabbai suka karantar da tabi'ai tabi'ai suka karantar da almajiransu atba'ut tabi'i kika dora danki akan wannan aqida to shikenan ba za a samu ta guba da wani zai iya bashi ko ya fesa masa tai masa tasiri ba kina buƙatar ki san tarihin magabata na ƙwarai ya suka yi tarbiyyar ƴaƴansu waɗannan annisa'ul khalidat din mata waɗanda tarihin su zai dawwama ana ba da shi kina da buƙatar ki karanta tarihin su kina buƙatar ki san annisa tarihun nisa'is salihat tarihin mata na gari irin su Maryam alayha salam irin su Asiya alayha salam irin suna na Khadija radiyallahu anha irin suna na Aisha radiyallahu anha matan manzo Allah sama gabaki daya kina buƙatar ki san tarihin su da yadda suka zauna da mijin su Annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda kuma waɗanda Allah ya ba ƴaƴa suka yi tarbiyyar ƴaƴansu da yadda waɗanda ba su da ƴaƴa irin suna na Aisha suka yi tarbiyyar ƴaƴan wasu a matsayin ƴaƴansu ta gina makaranta wadda makarantar na Aisha tana ja da makarantar kowanne sahabi malami in mata ta bata fita shi ba kina buƙatar ki san tarihin su ki karanta kina buƙatar ki maida kanki ne san karance karance na fa'ida domin duk lokacin da mace ta kasance ne san karatuttuka da kuma sauraron karatuttukan malamai to wannan yana mata tasiri a wajen tarbiyyar ƴaƴanta kina da buƙatar wannan duk wannan yana cikin albina'u dhati ina cikin at-tarbiyyah shakhsiyya at-tarbiyyah nafsiyya mutum ya gina kanki sosai kina buƙatar ki san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukunce-hukuncen da suke ciki na aqida hukunce-hukuncen ibada hukunce-hukuncen mu'amala hukunce-hukuncen kyawawan ɗabi'u wanda suke tsindin da yawa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina buƙatar ki san fiqhun musulunci domin bai yiwuwa ki rayu ba tare da hukunce-hukunce ba ana ba da labari ko jiya nan doctor yana ba mu labarin wasu mata a ce sun kai wani mataki na shekaru amma ba su san hukunce-hukunce ƙanana-ƙanana ba a ce mace ta haihu ɗaya biyu uku tana tambaya akan hukuncin wankan janaba akwai irin wannan ana ba da labari yana faruwa da yawa to ya za a yi wannan ta iya tarbiyya? Kaga ba a tsammanin ta iya tarbiyya, ba a tsammanin ta iya tarbiyya, to kina buƙatar wannan. Abu na biyu, kina buƙatar bin hanyoyi da malamai suka shimfiɗa na tarbiyyar ƴaƴa. Bayan ke kin zama haka, ke ki fara ginuwa, ki zama mai tarbiyya, to kina buƙatar kuma bin al-akhdhu bi wasa'ilit tarbiyya al-mumahhada fi dinina. Daga ciki kina buƙatar ki san kaifa turaddina auladaki bil mau'izati al-hasana. Ya zaki ki tarbiyyar ƴaƴanki da wa'azi, nasiha mai kyau. Kula da shekarunsu wajen faɗa musu maganar da za ta musu tasiri. Ana samun matsaloli da yawa. Iyaye ƴaƴansu mata, musamman ƴan mata, sukan taso ba su san abubuwa da yawa da ya kamata su sani ba na hukunce-hukuncen musulunci. Ana samun kurakurai na tarbiyya har a kai yarinya gida kuma tare da uwarta suka rayu amma ba ta iya girki ba. Ana samun wannan. Ana samun kurakurai na tarbiyyar ƴaƴa, mace ta zauna da ƴaƴanta har su girma amma ba su san addini ba, saboda ita ma ba ta sani ba, kuma ba wannan ba ne a gabanta. Ana samun wannan matsalolin. To kina buƙatar ki san hanyar da ake bi domin wa'azi ga ƴaƴa. Kina buƙatar ki san ƙissoshi masu fa'ida, al-qisasul hadifa, ƙissoshi masu manufa waɗanda ake tarbiyya da su. Malamanmu na tarbiyya sun tabbatar da cewa ana at-tarbiyatu bil qasas, tarbiyya ta hanyar bada labarai, labarai ingantattu, zaɓaɓɓun labarurruka masu hikima. A ƙasar Hausa nan, a arewacin Najeriya, muna da malamanmu sun mana rubuce-rubucen ƙissoshi masu fa'idoji. Malam Aminu Kano alaihi rahmatullah yana da littafinsa na Hausa da ya rubuta hikayoyin kaifafa zukata. Hikayoyi ne, labarika ne na tarbiyya masu ban sha'awa. Malam Aminu Kano ya sa su, kuma bayan ya kawo labari sai ya kawo tambayoyi domin wasa ƙwaƙwalwa da kuma auna fahimta, a gane wanda aka bashi wannan hikayar ya fahimta ko ko bai fahimta ba. Kina buƙatar wannan a wannan zamanin namu. Kina buƙatar ki karanta makirce-makirce da ake yi a wannan zamanin na halakar da ƴaƴanmu. Kina buƙatar ki san wannan. Makircin kafafen yaɗa labarai na rubutu, jarida kenan, duk da yanzu mutane ba jarida suke karanta sosai ba. Makircin da ake ƙunso mana a cikin waɗannan littafai da ake ce musu na Hausa, labarikan Hausa na soyayya, fina-finan Hausa, social media ga sunan da yawansu. Kina buƙatar ki san makirce-makirce, alal aƙalli ki sani a ƙwaƙwalwarki irin yadda yara suke amfani da waya, da yadda su tunaninsu ya wuce naki ƙila a wajen amfani da wayan nan, inda ba za ki iya shiga ba, su sun shiga gabaki ɗaya, sun yi ma rijista a wajen. Ya kamata ki san wannan. Ya kamata ki san hanyar da ƴaƴanki suke amfani da wayoyinsu, in har wace waya yaro ya kamata ya mallaka, wace waya ya kamata yarinya ta mallaka, in har dole sai an bata waya. Sannan kuma ko mun kankanta waya a yau, to sai an yi takatsantsan wajen amfani da ita a wajen yaro. Ana buƙatar wannan. Kina buƙatar ki san wannan. Kina buƙatar ki san yadda ake buga misalai wajen tarbiyya, tarbiyatu bi darbil amsal. Ki riƙa tarbiyya ta hanyar buga misalai. Yanzu gashi mun buga misalan mata waɗanda suke masu daraja, manya-manya, waɗanda suka yi tarbiyyar shugabanninmu magabata na ƙwarai. Kina buƙatar wannan. Kina buƙatar ki san ya ake a tarbiyatu bi dharb ko bil uqubati najiha. Ya ake tarbiyyar yaro ta hanyar a ladabtar da shi, abinda za a ce an taɓa jikinsa. Kina buƙatar ki san wannan. Kina buƙatar ki san kaifa yurabba tifl bizajr bil hajar ko kaifa yurabba bil hajar. Ya ake ƙauracewa yaro, ya ake ƙauracewa yarinya in ta yi laifi, waɗanne masalih abubuwan da za su yi amfani in an yi amfani da wannan hanyar za ta kai ga gaci ko ba za ta kai ga gaci ba duk wannan kina bukata abu na ƙarshe shine ƴan uwa kina bukatar yawaita addu'a bayan kin guma takan addu'a da sharɗin karbanta da kuma ladubbanta ki yawaita addu'a wajen tarbiyya la tanjahu amaliyatu tarbiyya illa bi kasratil adillah ba yadda za a yi aikin tarbiyya ya ci nasara idan ba a yawaita addu'a ba shi yasa zamu ga tasirin addu'a tun daga neman aure tun daga neman aure ake fara addu'a aka ce ki istikhara shi ma wanda yake neman auren ya yi istikhara istikhara na nuna fawwala al'amari da kamalu tawakkul ala Allah ta'ala cikakken tawakkali cewa ya Allah mun baka zabi ka zaba mana abin da yake alkhairi ya Allah ba mu ce ko a mutu ko ai rai ba ya Allah ba mu ce in ba shi ba ban ce in ba shi ba sai rijiya rijiyar ma mai kwakwamai ya Allah ban ce in ba shi ba sai rijiya gaba dubu ban ce ba shi ma bai ce ya Allah in ba ita ba sai rijiya rijiyar ma mai kwakwamai ko kuma ya Allah in ni ban ce in ba shi ba zan sha opinski zan rika jajjefawa ina haici ta haɓun mutu ba zan sha maganin abinan guba kaji ba to duk wannan kina buƙatar addu'a tun a neman aure in an yi auren addu'a za a yi ta miki shi ma addu'a za a ta masa neman alkhairi ake yi aka ce lokacin da aka tare a yi sallah sallah addu'a ce as-salatu lughatan addu'a ye sallah tana kafin yana gaba si sallah yana gaba tana baya ya kama goshin ta yi addu'a duk wannan ne in an zo rayuwa aure a yi addu'a in dan ya zo a yi masa addu'a addu'an nan kuma aka ce a ci gaba da yin ta safiya da maraici bakinki ya saba da addu'a bakinki ya saba da addu'a ga danki addu'a ta alkhairi bakinki ya guji yi wa danki mummunan baki kalmomi waɗanda za su kasance na zagi ko na kushewa a guja kai wani irin wawa ne kai dai baka da hankali kai wani irin sakarai ne ki yi kokari bakinki ya nisanci waɗannan kalmomi ki saba da kalmomin Allah ya shirye ka Allah ya maka albarka Allah zai ganar da kai Allah ya dora ka akan daidai kai Allah ya wa rayuwarka albarka ko dukan shi kike wannan yana da tasiri matuka da haka zai zama kin haifi da wanda yake ku zai zama na kowa wanda shine ake cewa nagari shine nagari na kowa ai Bahaushe yace mugu sai mai shi mugun ma yace dole ne ta kama in ba dole ba ba yadda zan iya da shi to Allah ya shirye mu Allah ya shiri ayyan mu Allah ya shiri zuriyyan mu matasan mu Allah ya dora su akan seti ku mata da wannan aikin yafi yawa akan ku ku ne mafi yawanci kuka fi zama a gida kuka fi kula da yara yanzu ma zamani ne na an ban muku da yawa har biyan kuɗin makaranta ku kuke zuwa ku je ku yi ku kuke hudda da principal ku kuke hudda da headmaster wata ma har ke hudda da malaman jami'a yaro ya kai jami'a ita take kula da shi da yawa maza sun ban muku wannan aikin to ku ci gaba da yi ku wasu ma yanzu kuke zuwa kasuwa ku yi wuce fa ne kayan sallah nan gaba ba za a dade ba ku za ku je ku siyo ku zazzabo to ku sani aiki ne mai yawa musamman a wannan zamanin namu sai kun yi taka tsantsan ƴaƴanku ku kula da su alwaladu amana wa huwa awla al-ashiya'i bis-siyana yaro da Allah ya baki amana ne shi yafi cancanta a tsare shi Allah ya kula da mu Allah ya albarka a rayuwar mu nasiha dama aka ce kun ga nayi ta kama kame saboda haka abinda kuka tsinta kuka ji kamo can kamo can kamo can Allah madaukakin sarki abinda na faɗa daidai ya ballaja wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mini Allah subhanahu ta'ala kada ya ba ku ikon aiki da kuskuren da na faɗa ni ma na baranta daga wannan kuskuren وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله